Rundunar sojin Najeriya kwanakin nan ta tabbatar da bayanai masu nuna yadda take ci gaba da matsakaimi wajen kai farmaki ga ƴan bindiga da ke haddabar yankin arewa maso yammacin Najeriya, kuma tana samun galaba ta hanyar tarwatsa maboyarsu har ta ce ta halaka wasu daga cikin komandodin hatsabibin ɗan ta'adda Bello Turji da wasu ƴan bindiga da dama. Hakan ya sa ƴan bindigar suka tarwatse suka warwatsu zuwa wurare daban-daban suna neman mafaka domin su tsira da rayukansu. Kuma hakan ne yasa gwamnatin Sokoto ta ankarar da jama'a musamman waɗanda ke zaune a gabashin jihar, waɗanda su ne mafi kusa da inda barayin ke gudun ceton rai, da cewa su yi taka tsantsan. Yayin da ake sanya idon, sai aka samu nasarar damƙe wasu mutane kimanin 13 da suka zo sayawa ƴan bindigar abinci. Mai baiwa gwamnatin Sokoto shawara akan lamuran tsaro Kanal Abdul Usman Mai Ritaya ya ce jami'an tsaron al'umma da gwamnatin ta kafa su ne suka kama mutanen bayan wasu bayanan sirri da aka samu.
Mun kama wasu a cikin ISA wanda yake a community guard namu ne suka yi wannan aiki, kuma bayanai aka samu na su mutanen cikin gari community suka ba da wannan bayanai har aka yi tracking ɗinsu, kuma aka je aka kama su a lokacin sun riga sun yi siyayya ba, wanda ke yanzu suna hannu fiye da 13.
Haka ma an samu nasarar kubutar da wasu mutane da aka yi garkuwa da su a yankin Sabon Birni baya wasu fiye da 70 da aka ceto tsakanin watan Disamba na bara da farkon wannan shekara.
Zuwa suka yi suna cikin moto, a moto suka zo moto ce za ta wuce wani ke suka afka musu, amma tunda jami'an tsaron mu ba kwance suke ba, nema suke ana cikin wannan hali shine aka afka musu, kuma duk an samu an kubuto wanne yake suna cikin wannan motar. Driver ne kadai wanne wata a ciki take ba da labarin cewa ta ganshi shi gudu yayi, to wannan bamu same shi ba, amma insha Allah rabbi da yake sun shiga cikin daji in Allah ya da muna kyau sai shi ma zamu gaishe.
Mazauna yankunan na gabacin Sokoto inda matsalar rashin tsaro ta yi kaka gida yanzu suna cikin fara'a ganin yadda mahukunta suka yunkura da gaske domin samun mafita ga matsalar ta ƴan bindiga. Profesa Ma'azu Shamaki dan asalin yankin Isa ne, kuma babban sakatare na kungiyar cigaban al'ummar yankin gabacin Sokoto mai fama da matsalar rashin tsaro.
Halin da ake ciki banditin nan ba su da mazauna, kuma suna ta kansu, sannan an yi nasara sojoji da wannan joint task force din sun kashe su da yawa, sun tarwatsa sun baro gabacin Isa wayacin su kunji labarin ai Bello Turji duk suna nan sun yi yamma a ƙauyukan Isa irin su Galadi kusa ga Shinkafi da sauransu duk suna nan sun fitkaturu da sauransu duk barayin nan suna nan ciki. Wannan shine daidai dama irin abubuwan da ya kamata cewa tuntuna ringa ma masu ruwan alburusai don a ga cewa an sha kan lamarin.
To ko mutanen yankunan sun soma ganin sauyi a yankunan nasu bisa ga yadda ake kokarin kawar da ayyukan na ƴan bindiga?
Wallahi mun ga canji sosai yanzu haka, mutanen ƙasar al'ummar Isa suna nan muna jin dadi, ana walwala, an fara sakewa duk inda zaka tafi gaba gada jama'a ka tafi a yanzu saboda an fara jin sauki bisa ga halin da anka fito.
Da yake rundunar sojin Najeriya ta ce ko bayan kisan ƴan bindigar da ta yi akwai wasu da ta jikata a har-haren da take kaiwa, abinda masana tsaro ke ganin dole ne su bazu zuwa wasu wurare domin neman agajin magani ko kuma abinci. Akan haka ne gwamnatin Sokoto ke neman haɗin kan al'ummar yankin na gabacin Sokoto.
Haɗin kai kuma shine su wannan mutanen da aka tarwatsa su ma ai ɗabi'unsu daban yake, tunda tsakaninsu da dabba ba bambanci. To ba mutane ba ne wannan za su yi wahalan ganewa bi iznillahi ta'ala. Da zarar an gan su a sanar da jami'an tsaro.
Matsalar rashin tsaro dai ta jima tana ciwa ƴan Najeriya musamman arewacin Najeriya tuwa ƙwarya, ta salwantar da rayuka da dukiyoyin jama'a da dama, ta tayar da garuruwa da yawa, abinda kowa ke fatar ganin a magance. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.